sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya samu shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
to jama'a assalamu alaikum mai karanto labaran Mahmud Lalo Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kikkiawar fata kan yiwuwar tattaunawar da zai soke da takwarar aikin sa na Koreya ta Arewa wacce a baya aka shirya za a yi ranar 12 ga watan Yuni mai zuwa. Yana mai cewa ana samun ci gaba a ganawar da suke yi kan maido da wannan tattaunawa. A wani sakon Twitter da aiki a daren jiya Juma'a, Trump ya ce akwai yiwuwar zai kasance a Singapore a wannan ranar da aka tsayar. Kuma ba mamaki za a iya fada da ganawar har ta kai wata rana sama da wannan ranar da aka tsayar. Sabuwar matsayin da shugaba Trump ya dauka na zuwa ne bayan da hukumomin Koreya ta Arewa suka nuna sha'awar su ta tattauna duk da cewa ya soke zaman kamar yadda aka tsara a baya. Amurka ta soke ganawar ce a ranar Alhamis bayan abin da ta kira barazana da Koreya ta Arewa ke yi na ficewa daga wannan tattaunawa lamarin da ya sa masu sharhi ke ta tsokaci akai. James McKeown jami'i ne a cibiyar da ke sa ido kan mallakar makamai da kuma yaduwar su.
It needs to be done in private. This public show of diplomacy or brinkmanship or whatever you want to call it.
Yace dama irin wannan tattaunawa cikin sirri ya kamata a yi ta duk wannan tallatawa da ake ta fuskar diplomasiya ko me zaka kira ta ba ta haifar da komai. Yunkurin da Amurka ke yi na yakar ta'addanci a nahiyar Afirka na fuskantar matsaloli da dama musamman ta fuskar yadda kungiyoyin 'yan ta'addan ke sauya sheka kan kungiyoyin da suke yi wa mubai'a tare da sauya manufofin su. A cewar jami'an tsaron kasashen yammacin duniya da takwarorin su na Afirka, mambobin kungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da sauya manufofi da kidojin su, lamarin da ke ci gaba da dishe layukan da ke sa bambanta kungiyoyin da inda suka sa gaba. Wannan a cewar jami'an ya samo asali ne saboda yadda 'yan ta'adda ke gogayya tare da nuna sha'awar yi wa kungiyoyi irin su Al-Qaeda da ISIS. A cewar daraktan da ke kula da runduna ta musamman da ke yaki da kungiyar IS Christopher Meyer, ya zama dole sai an yi amfani da zurfin tunani wajen tantance kungiyoyin da suke yi wa mubai'a kafin a gane ainihin inda suka sa gaba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mutane biyu masu fama da cutar Ebola da suka tsere daga wani asibiti da ake ba su kulawa a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun halarci wani taron addu'o'i inda suka jefa akalla mutane 50 cikin hadarin kamuwa da wannan cuta. Yayin wata ganawa da ya yi da muryar Amurka ta wayar tarho, Dr. Oli Ilunga Kalenga ya ce wannan lamari ya nuna ƙarar cewa mutane suna da ƙarancin fahimtar wannan cuta da kuma yadda take yaduwa. Yanzu haka gwamnati da kungiyoyin ba da agaji na ci gaba da wayar da kan jama'a kan yadda wannan cutar take, wacce zuwa Alhamis an tabbatar da mutane 52 na dauke da alamominta, inda 31 daga cikinsu aka tabbatar cutar ce, kana wasu 13 kuma ake tantama. Yayin da wasu mutane 8 su ma suka shiga rukunin mutanen da mai yiwuwa suna dauke da cutar ta Ebola, a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Peter Salama babban jami'i ne a hukumar lafiya ta duniya wato WHO.
And it's not over yet. We're really just at the beginning. We're on the epidemiological.
Yace wannan al'amari bai kare ba, ya kamata mutane su san da cewa wannan cuta yanzu ta fara kuma muna wani mataki ne da za ta iya yaduwa. Nan da makonni kaɗan masu zuwa za mu gane ko cutar na yaduwa zuwa birane ko kuma mun yi nasarar daƙile ta. Bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan ta Kudu na fuskantar matsin lamba da ƙasashen duniya kan cewa su mutunta shirin tsagaita wuta su kuma cimma matsayar zaman lafiya. Wannan matsin lambar na zuwa ne bayan da suka gaza cimma matsaya a tattaunawar da aka yi a Addis Ababa a wannan makon. Kungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD wacce ke shiga tsakani a tattaunawar ta ce tana duba yiwuwar ɗaukar tsauraran matakai akan waɗanda suke keta wannan yarjejeniya wacce ta sa aka samu tsagaitawar yaƙe-yaƙe a bara. Haka zalika ita ma ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU ta ba da makamancin wannan gargaɗi gabanin wannan tattaunawa ta baya-bayan nan da aka yi. sai dai dukkanin kungiyoyin wato IGAD da AU ba su fayyace irin matakan da suke shirin dauka ba. Jakadodin Amurka da Burtaniya sun ce akwai bukatar a samu karin kasashe da za su saka takunkumi akan duk wani ko wata kungiya da ke kawo tarnaki wajen samar da zaman lafiya a kasar ta Sudan ta Kudu. Wata sabon doka da aka fitar a nahiyar Turai kan yadda za a rika kiyaye bayanan sirrin jama'a tare da yadda kamfanoni za su yi garan bawul kan tsarin da suke bi wajen karɓar bayanan da sarrafa su ta fara aiki a jiya Juma'a. To ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakub birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bugaji barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotannin mu na farko da na biyu za su yi magana akan matakan rigakafi da hukumomin suka dauka a jihar Bauchin Yakubu dake Najeriya. Da kuma matakin da aka dauka a asibitin Mada Rumfa a jihar Maradin Jamhuriyar Niger domin magance cutar kwalara da ta kunno kai a yankunan. Rahotonmu na uku zai yi magana ne akan waiwayen da gwamnatin jihar Kano ta yi na rabawa al'ummar jihar Kano gidan sauro mai dauke da magani domin kare al'umma daga cutar zazzabin malaria da cizon sauro ke kawo ta. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan irin cututtuka daban-daban da ke damun mata da kuma matakan da za a dauka domin magance su. Rahotonmu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe a cikin shirin namu a yau zai yi magana akan shiri na musamman da gwamnatin jihar Neja ta yi domin kula da ƙananan asibitocin kula da lafiya matakin farko da ke yankunan karkara. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Hukumar lafiya matakin farko a jihar Bauchi ta fara gudanar da rigakafin cutar kwalara. Rigakafin ya gudana ne a cikin Bauchi da kewaye, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa Abinda muke shine yau aka fara shi yau tare ga watan Mayu da mun ta fada cewa za a fara saboda akwai dan barkewan amai duguwa da muka samu shin gari shi yasa ake wannan riga kafe din kuma baki ake digawa ina da kuma mutane su karba saboda da iko Allah zai ba da kariya da wannan cuta da take ta'addaban mutane a cikin gari kuma muna sa ran za a yi shi na kwana 3 first round din kenan saboda baki ake diga za mu bari sai bayan azumi ko za mu ba da second dose din zagaye na biyu din kenan to muna kira mutane su fito don su karba wannan vaccine din saboda zai taimaka mana wajen controlling din shi wannan abin da muka samu a cikin gari muna da 154 a cikin ward guda gunduma guda kuma 15 a cikin garin Bauchi so muna fatan za mu yi rucin mutane kusan 750 a cikin garin nan a cikin yan kwanakin nan saboda haka duk iya wuce haka saboda akwai mutane da yawa da suka location daga wasu suka shigo Bauchi amma dai abin da muke da shi na population a ƙasa wajen mutane 750 ne tun ka san amai da gudawa nan da nan zai galabe ta mutum wani lokaci har zai gara shin rai in ba an garzaya asibiti da wuri ba amma cin yi ko Allah gwamnatin jiha da haɗin gwiwa da wasu partners an samu an buɗe center inda kuma gaskiya an cece rayukan mutane da yawa saboda yanda nake faɗa kullun shine duk wani wanda wannan ciwo kama shi to kusan rai zai iya halinsa a koda yaushe in har ka ga baka samu kulawa da wuri ba to yana iya komai yana iya faruwa amma daga lokacin zuwa yanzu mun samu mutane da sun wuce 2000 da wajen 500 wanda suka kamu amma kuma duk cikin ikon Allah suna nan lafiya sun samu lafiya kuma wannan ya saba ne da kulawa da aka samu na gaggawa da ita jihar Bauchi shi gwamna ya bayar da guda a yi kokari a kawo gudunmawa da wuri kuma mutane sun zo asibitin kuma an babba su gudunmawa kuma cikin ikon Allah dai an samu an cece rayukan mutane daga biyu har zuwa adults duk dose ɗaya ne za a baka inda har yaro ya wuce shekara biyu za a iya bashi wannan dose ɗin har manya.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko mai anguwar Gwallaga Alhaji Dan Dada Ahmadu ya bayyana kokarin ma'aikatar.
Kaza kullum mutum yakan so ya samu yanayin da zai gaba kuma jikinsa kuma al'umman wannan yanki ina tabbatar maka da zaran sun ji ga rigakafi ya zo to lallai suka yi hubasa kowa da kowa ya kan fito a dagobe da kuke za da gindi sukan fito su zo su tabbatar da cewa sun samu cikakken rigakafi shi yasa kaga wannan guri a yanzu manya da kanana ga mu nan an hadu maza da mata ga mu a tsaye kowa yana nan yana bukatar cewa rai lalle karbi wannan rigakafi saboda shi amma da za waye wani babban kalubale ne wani babban abin tsoro ne kuma bukatar mu tabbatar da cewa lalle mun samu rigakafi makan mu mu zauna cikin koshin lafiya don ba abin da yafi lafiya ta zaman lafiya yasa muke godiya ma ita hukumar kiwon lafiya na karkashin Bauchi local government muke kuma godiya ma hukumar kiwon lafiya na jihar Bauchi kamar inda pharmacy Adamu Gamawa ya tsaya kayin da nayin ya tabbatar da cewa mun koshi da lafiya kamar da ka gani a yanzu dai tun da safe karfe 6 da aka fara haka gurin yake a cike wani akan wani ina tabbatar maka su kanku ma'aikatan a yanzu ban yi tsammani wani ya samu su kunin shan ruwa ba saboda yawan jama'a da kuma yanayin da mutane suka zo suka yi na'am da abin suke karban wannan rigakafi sai yasa ni kaina ka ga na duk gurin da na tafi dan dawo in go in duba in ga me ake ciki ni na fara karba na ji dandanon maganin kuma na tabbatar da cewa magani ne mai karbuwa
Alhaji Dan Dada Ahmadu kenan mai anguwar Gwallaga sarkin yakin ciroman Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
ganin irin illar da cutar kolera ta yi wa al'ummar Mada Rumfa da ke maradin jamhuriyar Nijar a shekarar 2014 a wannan karan likitoci sun miƙe tsaye ne domin fadakar da mutane matakan da ya kamata su ɗauka da kansu domin kaucewa cutar Shu'abu Mani ya aika mana da cikakken rahoto.
Dokta Tasiu Alhaji Ibrahim, shugaban asibitin yankin Mada Rumfa.
Ya danganta dangance da matsalolin da kwalara ta kawo. Mai muna tsoron ta zo ta mamaye mu.
Alama me yake jawo cutar kwalara?
Cutar kwalara wata ƙwayar ciwo ce da aka ce ma Vibrio cholerae. Da shi kuma ya zan da adda kazanta na hiki kazanta ta wuri ta jiki ta haka abinci. In mutum ya zo mai ciwo ya watsa shi kai mai lahiya ka taɓa wannan inda ya zuba wannan ciwon ko kuma ƙoda ko kuma ruwan da ya bata su kasha su
magani ne na hadiya kokuwa na feshi ne za ku yi domin ai kokuwa da ita
ba wani magani bane aka bada a kokara an dauki mutane su ne suka ci GCM relegan zuwa sanya idanu su gani cikin gari cikin gida gari gari an samu mai guda mai alamun ciwon kolera alamun su ne zawo ruwa tsalauka da tsaki ciki da amai ba masassara da an gane shi sai sheda ma mai gari shiga ma mayor ko kuma su ga ma konsayi ga mayor ko kuma su gaya ma major na asibiti in sun gaya mishi shikenan musamman samu lawar hemata yaman sama ta kan zamu doka kenan sai aka shi wuta tun tana cikin murhu nan kef kan guda da aka samu
tun da an san mafari ya zuwa illolin tutakulara yasa Dr. Tasiu Alhaji Ibrahim na mai jan hankali ga galibin jama'a
mu dauki halaye na gari wanda za su kiyaye mu kiwon lafiyar mu daidai wanda ta kamata su ne amfani da ruwa tsaftacci kwatamci na pump in ba mu da su akwai abin da muka sanya sinadaran da aka sa don su tsaftace da ruwa ko wani akwata ko kuma ore jamel na daya na biyu amfani da yanzu an aiki da kayan gona danyu ka a ci su haka nan sai an wanki in wanki ya in masu kunnuwa ne sai an hije kunnuwan da daidai dai an tabbatar da su ma kwai kyawu yake na Allah su a wannan lokacin ana yin su ya dace da mu amma wanki hannu a zan tarbiyyar mace da sabuni in Allah ya sa mutum da sabuni toka kyauta take inda an zo wurin mu rubuta da matsala amma radda Allah kaddara wani ya rasa rashi sabilan kwalara to kan mutane dangi yan uwan shi su gudu su yan uwan shi ne su ce su yi gyaran wannan gawan a kasu taba su kira jami'an asibiti su zo sun san abin da suka yi a wannan lokacin akwai hishen da suka wanda zai kashe wannan kwarin cuta in mutum bai da akwata ko bai da odi jamil ruwa a dawa a yi amfani da shadda ko salanga ta an shiga an hudu a wanke hannu akwai da nigari da kwari hilin gida a tsaftace bayan gari a waje a bari
dokata ta sayar da Ibrahim kenan shugaban asibitin yankin Madarun Fa Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar
gwamnatin jihar Kano ta yi waiwaye ne adon tafiya na irin gudunmuwar da take baiwa al'ummar jihar ta Kano wajen kawar da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria Muhammad Salisu Rabiu ya aika mana da rahoto.
Gwamnatin jihar Kano ta bayyana cewa a kokarinta na rage mutanen da suke kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro ta raba gidan sauro mai magani sama da miliyan 10 tun daga shekara ta 2010 zuwa 2015. Babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Muhammad Lawan ne ya bayyana haka a hirar da muka yi da shi. Dr. Bashir Muhammad Lawan ya ce a yanzu haka sun fara shirye-shiryen yadda za su raba gidan sauro mai magani sama da miliyan 8 ga dukkanin asibitocin da ke kananan hukumomi 44 a shekara mai zuwa.
Gidan sauro mai magani ana raba shi ne ta hanya biyu. Hanyar farko akwai asibitoci da muke da su da ake rarraba waɗannan gidajen sauro mai magani. Akwai asibitoci 748 wato a kowace ƙaramar hukuma da muke da su ƙananan hukumomi 44 ana bayarwa asibiti 17 wanda ɗaya daga cikin hoɓɓasar da asibiti da gwamnati take yi ma shine faɗaɗawa ya kasance cewa ilahirin asibitocin ake kula da su ba 17 kawai ga kowace ƙaramar hukuma ba. To a asibiti waɗanda aka bada ƙarfi a ba wannan gidan sauro mai magani sune yara ƙanana da suka gama alluran su na rigakafi sai kuma mata masu juna biyu da suka zo awon ciki. Zuwan farko za a yi tambayoyi da tantance a ba wa mace gidan sauro mai maganin nan kuma a gaya mata da za ta yi amfani da shi sannan kuma yara su kuma da suka gama allurai na rigakafi su ma a ba su saboda su samu kariya. Wannan shi ne abin da ake yi a asibiti. Amma abin da ake yi a gama gari hukumar lafiya ta duniya da sauran hukumomin lafiya na duniya ana yin mai yiwuwa wajen gangami da hadaka da haɗin gwiwa a ga cewa an yi mai yiwuwa don samar da wannan gidan sauro mai magani wanda gwamnati take bayarwa. A shekara ta 2010 an ba da wannan gidan sauro mai magani a Kano kimanin miliyan 4,500 da doriya shekara ta 2010 kenan ba. So bayan wayansu shekaru shekara ta 2015 an ƙara yin wannan gangami wanda aka ba wa ilahirin ƙananan hukumomi 44 nan wanda aka ba da gidan sauro mai maganin nan kimanin guda miliyan 6,500 da doriya. To wannan ma gwamnati tana yin mai yiwuwa haɗe da haɗin gwiwa da waɗanda na faɗa a baya a ga cewa lalle an samu karsashi akan ganin cewa kowane gida kuma al'ummomin nan da muke da su a karkarinmu da sauran wurare a wayannan ƙananan hukumomi 44 an raba gidan sauran nan mai magani kwatankwacin miliyan 8,500 da doriya in Allah ya kai mu shekara mai zuwa in Allah ya yarda.
Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
Rashin halin ko in kula da wasu mata ke yi wajen kula da lafiyarsu ga sanya ƙarancin cututtuka su zama barazana ga lafiyar matan. Al'amarin da wasu lokutan cututtukan kan kai ga zama sanadi na rashin samun juna biyu. Halimatu Abdullahi ta tattauna da wata ƙwararriyar likita game da waɗannan cututtuka.
Cututtuka mabambanta da ke damun mata a mahaifa wasu lokutan sukan girmama har a kai matsayin da ba za a iya samun juna biyu ba, kuma ya yi sanadiyar lalata musu mahaifa baki ɗaya. Sai dai kuma a lokuta da dama waɗansu matan kan yi sakaci yayin da suka fara fuskantar canji a tattare da su, kamar zubar da ruwan da bai kamata ba ta al'aurarsu. Sai su ki tuntuɓar masana a harkar lafiya har sai ta kai ga matsalar da ba za a iya shawo kanta cikin sauki ba. To ko me ke janyo irin waɗannan cututtuka na mahaifa? Dr. Yamuna Kani ƙwararriya ce a fannin kula da cututtukan mata a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni.
Akwai matsalolin da hakanan suke samun mai ba tare da wani takamaiman sila ba. Kuma matsalolin da suke ake iya ɗauka ko ta hanyar jima'i da sauransu. Da akwai kuma wasu matsalolin wanda yin wani abu ko amfani da wani abu ko magunguna haka ko na shafa ko na gargajiya ko ma na bature wani lokacin akan samu yakan kawo su irin matsalolin. Sannan kuma waɗansu matsalolin shiga suna da alaƙa da rashin haihuwa, wasu kuma suna da alaƙa da yawan haihuwa. Wasu za su shiga sun fara da kaman ƙaiƙayi, ƙaiƙayin nan ko a fata ko kuma a'a suna zubar da wani ruwa. To waɗannan duk matsaloli ne wanda suke a farko-farko. Tun daga lokacin idan an ɗau mataki a kan su za a iya magance su. Waɗansu sai a rena su, nan kuma aka bar su suka kwana biyu za su iya zama wata babbar matsala. Wasu kuma ba ma ƙaiƙayi ba ne ko fitar ruwa, wasu suna samun kaman raɗaɗi haka. To shi ma matsala ne. Sannan kuma akwai jirkicewa al'ada.
To ko me ke janyo wa wasu matan ƙin halartar asibiti yayin da suka samu kansa a wannan larura?
To ɗaya daga cikin abin da yake kawo cikas shine yanda al'ummarmu take da yanayin kunya da sauransu, da kuma cewa yawancin ma'aikatan lafiya za ki ga cewa ba mata da yawa da suke ciki. Harkar lafiya dole sai an yi ƙasa da kunya, kamar yadda a cikin addini ma dole wani abun ba za ka taɓa sanin shi ba idan ba an kawar da kunya, an yi tambaya, an yi bayani akan shi ba. Abu na biyu shine shi kanshi yanayin mu'amala tsakanin ma'aikatan lafiya da su marasa lafiya. Da akwai tanadi da doka ta yi na cewa idan namiji zai duba mace, ya kamata akwai wani ko wata mama wadda za ta zama tana tare da ita ma'aikaciyar lafiya, ko da kuwa ba wai nurse ce ko likita ba ce, ko da mai shara asibiti ce, ya zama na dai mace ce ma'aikaciyar lafiya tana tare da wannan matasan da za a duba ta a guraren da take jin kunya. Gaskiya mata a kula sosai, matsala tun tana karamarta ta fi sauƙin magani. Daga sarar sun ga abin da ba daidai ba, kar su bari sai ta ta'azzara ta zama cewa ta fi ƙarfinsu.
Dr. Yamuna kenan ƙwararriyar likitar mata a dutsen jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A kokarin inganta lafiya a matakin farko musamman a yankunan karkara, gwamnatin jihar Neja ta bullo da shiri na musamman da zai taimaka wajen kula da ƙananan asibitocin karkara a jihar, in ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
A kokarin inganta lafiya a matakin farko musamman a yankunan karkara, gwamnatin jihar Niger Najeriya ta bullo da shiri na musamman da zai taimaka wajen kula da ƙananan asibitocin karkara a jihar. Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahayana Uzo, ya ce shirin zai hada da samar da karamar asibiti ta musamman a kowace mazaba daga cikin ƙananan hukumomi 25 na jihar Niger, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Kowane ward yana da karamin asibiti ɗaya da aka ɗauka wanda yake shi ne babban asibitin da suke a nan ward ɗin, wanda yake shi ne zai zama babban asibitin ƙananan asibitocin. To shi wannan ƙaramin asibitin da aka zaɓa ɗin, shi za a tabbata komai duk kayan aiki yana da shi, duk masu aiki yana da shi, kayan aiki kuma kamar magunguna da sauransu yana da shi, sannan kuma ana kula da asibitin sosai, an sa wanda suke aiki wurin suna kula da mutane. Kaga adan aka yi wannan ma su sauran ward din kunda asibitin babu, akwai kaman kauyuka kauyukoki da yake a karkashin ward din, su za su dinga kula da wayannan asibitocin. Kaga ana samun kula da su, sannan kuma wani lokaci ma har su je su dan kafa dan karamin gunda kaman tashan asibitin ne, kaman cibiyan su. Kaga an kawo management gurin da mutane suke kenan, ba kaman da yake akwai asibitocin amma babu management. Yanzu mutane masu kula da aiki din suna nan tare da jama'a.
Na fahimce ka kaman mutanen unguwar sune za a sa su kula da asibitin.
Yawa, haka ne. Akwai wannan na samo wanda suke su ƴan anguwan ne, su suka san abubuwan da ke da tsanani a anguwan, kuma su za a dinga shawarta. Za a ce ci gaba da bamu goyen baya, sannan kuma muna so a bamu taimakon sanin yadda za a tsatsara bada lafiyan anguwan da gunda suke. To kaga wannan sabon tsari ne wanda ke muna neman mutane su gane, saboda mu samu ci gaba a wannan kammala wa'in.
Batun karancin kayan aiki da rashin isassun malamai a asibitocin na ɗaya daga cikin dalilan da yasa suka ɗauki wannan mataki, inji Dr. Yahaya na Uzon.
Wannan ma yana ɗaya daga cikin da yasa muka ce kai duk wa'inga ƙananan asibitocin da muke da su da suka fi wurin 1,400 da suke a cikin jihar mu ɗin ga ba su da amfani, ba kayan aiki bai kamata ba. Shi yasa muka zaɓa kowane ward, muka zaɓi ɗaya. Wannan ward ɗin za mu tabbata shi yana da duk kayan aikin da ake buƙata. Amma fara zai zama standard, comprehensive standard. Mun fara ko shi ɗin kuma zai fara kula da duka mutanen da suke karkashin cikin ward ɗin nan.
Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoto daga jihar Niger, Najeriya. Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Da malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.